kudin ya kashe su ta hanya mai kyau.
Ka tuna yanda ka sami kudinka, ka ja wuya ka sami kudinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Jama'a assalamu alaikum, barka da hantsi, barka kuma da azumi. Ubangiji Allah ya sa a gama lafiya. Salo Garba ne ke gabatar muku da shirin da rashin tayi. To yau zamu duba kasafin kudin Najeriya ne na wannan shekarar, wanda kuma kasafi ne da ba taba yin irinsa ba a fadin kasar. Saboda haka, shirin zai zo muku ne daga birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda kwararru za su dinga kawo muku bayanai dalla-dalla. Yanzu bari na barku da wakilin Madina Dauda.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na da rashin tayi. A yau muna shirya wannan shirin a sabuwar cibiyar muryar Amurka dake babban birnin tarayya Abuja. Baƙina ƙwararru ne. Ina tare da Malam Yusha'u Aliyu. Malamin ilimin tattalin arziki ne shi. Sai kuma Dr. Usman Muhammad, shugaban cibiyar horar da 'yan majalisu a Afirka. Sai Dr. Sadiq Umar Abubakar Bombe, shi kuma ƙwararre ne a fannin zamantakewan ɗan adam. Sai kuma Alhaji Ibrahim Garba Wala, da a yau yake wakiltar ƙungiyoyi masu zaman kansu. To za mu yi bita ne a kan kasafin kuɗin Najeriya ta shekara 2016. Za mu taɓo alƙiblar gwamnati a wannan kasafin kuɗin. Za mu taɓo ta yaya talakan Najeriya zai ji a cikin wannan hali na ƙunci da ake ciki. Za mu taɓo shin za a ciwo bashi ne kafin a gudanar da wannan kasafin kuɗin, ko ya za a yi da shi, ganin cewa a tunda aka kafa ƙasa mai kamar Najeriya, wannan ita ce kasafin kuɗi mafi yawa da aka taɓa yi. To menene alƙiblar gwamnati ne a yanzu? Su ne abubuwan da za mu yi ƙoƙarin warwarewa a wannan muhawara da zan yi da waɗannan ƙwararru a yau, tare da injiniya ɗinmu mai haɗa wannan shiri, Benjamin Gowon, daga cibiyar muryar Amurka da ke nan Abuja. To zan dai fara kamar kullun tare da ƙwararre malamin tattalin arziki, Alhaji Yusha'u Aliyu. Kai mana bita menene wannan kasafin kuɗi na shekara 2016 da ake ce ma zero based budget.
To kasafin kuɗi ne na canji, kamar yadda shugaban ƙasa ya kira sa. Kuma kasafin kuɗi ne mai cike da gibi, kamar yadda ya bayyana. Kuma kasafin kuɗi ne wanda ya shiga rudani mafi girma a tarihin tattalin arzikin Najeriya. Kuma kasafin kuɗi ne wanda akwai yaƙini na zahiri wajen cimma burin kasafin kuɗin a yanda aka tsara shi. Amma yana da kyau mu san cewa kasafin kuɗi da ya kai trillion 6 da biliyan 600 ba ƙananan kuɗaɗe ba ne. Kuma gwamnati ta yi haka ne da abin da take samarwa da kanta, da kuma waɗanda za ta karɓo daga abokan hulɗanta na kuɗi, ko a cikin gida ko a wajen ƙasa. To haka tattalin arziki ke tafiya a duk tattalin arzikin da ake gudanarwa a duniya. Sannan abin da ya fi matsala babba a kasafin kuɗin a bana shi ne cewa kasafin kuɗin gibinsa yana ƙaruwa da sauri, saboda gibi ne tattalin arziki ne wanda kasafin kuɗi ne da ya samu tattalin arzikin ƙasan da ya saba da tallafin man fetur na kusan shekaru 40 ya zama ba wannan a cikin kasafin kuɗin. Kuma tattalin kasafin kuɗi ne wanda ya samu hauhawan kuɗaɗen ƙasan waje da ƙasan bai taɓa samu ba, wanda naira a yanzu da muke magana, kafin ka sai dalar Amurka sai kana da naira 342 ko da uku a kasuwan kuɗi na bayan fage.
Ni an ce mun ma 360.
Yawa. To wannan mun ɗauki mafi ƙanƙantan farashin da zaka samu a kasuwa ne a jijjigin da muke bi. Sannan kuma kasafin kuɗi ne wanda bacin waɗannan abubuwa da lissafa, kasafin kuɗi ne da bai taɓa samun hauhawan farashi a tarihin ƙasan ba kamar wannan kasafin kuɗin. Sannan kasafin kuɗi ne bayan wannan hauhawan farashi, kasafin kuɗi ne da a daidai lokacin da tattalin arziki duniya ya samu matsala, kuma GDP wato ci gaban tattalin arzikin kasar ya rabu kuma sosai. To kin ga waɗanda ke za su gudanar da wannan kasafin kuɗi akwai aiki mai girma a wajensu, tunda babban burin kasafin kuɗi a kowane irin tattalin arziki shine na ɗaya samar da aiki ne, na biyu daidaita farashi. To waɗannan abubuwan su ne yake da aiki a gaban gwamnati wajen tabbatar da waɗannan abubuwa.
Dr. Usman Muhammad, me za ka ƙara akan waɗannan bayanai da ya yi maganan cewa akwai ruɗani mafi girma a cikin kasafin kuɗin bana?
Haka, wato na ƙasan da ke cikin wannan tattalin arzikin kuɗi ina ganin ba ƙanana ba ne fiye da wato amfanin da za a samu. Shi kasafi, in aka ce an fito da kasafin kuɗi ba wai kuɗin ba ne aka fito da shi a kashe, a'a, an fito da yanda za a kashe kuɗin ne. To sai kuma tambaya, ina za a samu wa'innan kuɗaɗen, wanda malam ya bayyana yanzu kusan biliyan shida dala biliyan shida da ɗigo shida
triliyan
shida da ɗigo shida. To kin ko ga aiki ne babba ba ƙarami ba, saboda duk wa'innan abubuwa da ya ayyana da na ƙasa da aka samu shi ne talaka yake ji a jikinsa yanzu, shi ne wanda muke kira middle class. Wato akwai wani irin mataki tsaka-tsaki a ko'ina a ƙasashe, baka idan aka ce maka daga mai kuɗi sai talaka, to an shiga uku. Ya kamata a samu wani irin wato mutane a tsakiya, su ba su da kuɗin ainin, sannan kuma ba talaka bane, ba talakawa bane, wanda za su iya wubasa su rike talakawa, su rike ƴan uwansu. To yanzu babu wannan middle class din, babu wa'innan tsaka-tsakin. Indai kana da shi, kana da shi ne, kuma a boye kake kashe kuɗin kuma da dubaru, sannan kuma in baka da shi, baka da shi.
To idan ba tsaka-tsaki kenan,
ba middle class. Middle class sun fara, an fara share middle class, wannan tsaka-tsakin mutanen masu wani abu a hannunsu, masu taimakawa na ƙasa. Saboda yanzu kowa takai-takai yake yi, da irin wannan bayani da yayi, da yanda aka shekara kusan 40 ana tallafin mai a ƙasar nan, da aka cire an ga alfani ne ma jama'a, sun gamsu, kowa ya gamsu a haka. To amma kuma irin illan da ake sha da ukuba na yunwa, na fatara, na rashi a ƙasar nan, to ba kaɗan ba ne.
Shi ne bambanta wannan kasafi da na baya?
Abin da ya bambanta ɗaya na ɗaya kenan. Na biyu, kasafin na baya in aka lura, akasari in aka yi kasafi, Allah ya wadata Najeriya a lokacin da abin da za a kashe. So in aka yi kasafi, ana ina za a samu kuɗi, wani abu ne mai sauƙi samun kuɗin. Farashin mai yana sama, kaza kaza, komai ya inganta, kishiyoyin abubuwa da malam ya bayyana. To amma sai aka samu kuma na ƙasun shugabannin da ke sama masu sarrafa wa'innan kuɗaɗe, sai aka samu azzalumai ne, macuta ne, mutane ne wanda yake kasafin kuɗin an sa shi ne kawai a kashe, a samo kuɗin a raba, babu aikin ba, a ga aikin ba, ba a yi aikin ba, ba a aiwatar da ayyukan nan ba. To yanzu sai kuma Allah kashi, sai kuma Allah ya ba mu shugaba da shugabanni a can sama wanda za su kamanta adalci. Amma kuma ga wa'innan na kasoshi da ke tattare da wannan kasafin kuɗi.
Jama'a, saboda karancin lokaci za mu dasa aya nan, sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya yarda, ya kuma kai mu ci gaba. A madadin bakin namu Malam Yashau Aliyu da Dr. Usman Muhammad da Dr. Sadiq Umar Abubakar da Alhaji Ibrahim Garba Wala da wakilarmu Madina Dauda da Chubahiro Diodune wanda ya shirya mana sauti, ne Salu Garba ke cewa a sha ruwa lafiya tare da kasancewa cikin koshin lafiya.
Kasuna yanda ka sami kudinka, ka sha wuya ka sami kudinka, tuje ka kashe su ta hanya mai kyau.